Ana dai iya cewa rikin aiki ne ya jefa matasa na jahata Difa shiga a cikin kungiyoyi na tada zaune tsaye da ake kira fale, wadanda suka shahara wajen kwace da fashi da makami da fiyade da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fadace-fadace tsakaninsu ta hanyar amfani da makamai da dai sauransu. Rikicin baya-bayan nan na matasa na fale shine wanda ya faru a wata anguwa da tattare da 'yan gudun hijira da ke kira Jorikolo, bayan matasan na fale sun kaiwa anguwar farmaki, al'amarin da ya janyo mayar da martanin matasan wannan anguwan. Kamar yadda Malam Sumaila Muhammad, shugaban 'yan gudun hijira na anguwar ta Jorikolo, ya yi mini karin bayani.
Sanadiyan kisashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna ɗaukan dabbobinmu, suna yi mana sata kala-kala a cikin gari, a cikin gidaje, har ya kai suka fito suna tar hanya da ainihin adda da gariyo da barandami, su ce idan suka karbi wayar mutum ko kudin mutum in yayi magana za su sare shi. So babban abin da ya faru je din dai, gani sun kai sallah ya kasance. Wannan sallan ba sa son su zauna, ba su da kudi, saboda suna da ƴan uwan su mata fale, suka doki niyya da alwashi ba ma tar hanyan ba, har kasuwanninmu, ƴan kasuwanmu suka dinga samunsu, suna arresti ɗinsu, suna neman kuɗin, ba haka ba kuma su sare su. Sai muka kira ƴaƴanmu, jikokinmu da ƙananmu, su da an matasa, muka ce to sai gare ku. To a nan ne wajen da suka tashi suka tasamma, su ma suka taso suka yi arangama. An samu yaron gari ɗaya daga ciki wanda aka fara bugewa, da har mun tsammanin cewa ya mutu, ashe bai mutu ba, yana yanzu haka yana asibiti.
An samu rashin rai.
An samu rashin rai ɗaya daga cikin 'yan falen. Jiyaɗin ma bayan jiyaɗin mun yi haka ɗin mun gabatar da su. Yau ma a jiyan da dare suka ce kin jera goma 'yan falen, suka ce sai sun ƙone garin Jorikolo. Muka ce to ba zai yi ba. Muka ce ga mu da ƙannanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu, ku tashi ku riƙe muƙami ku yi ringanin ko ina.
A yanzu haka dai jami'an tsaron jihar Difa sun sake matasa 46 bayan faruwar wannan al'amarin. To sai dai a cewar Abacha Alhaji Ari, wani mazaunin jiha ta Difa, har yanzu akwai sauran rina a Kaba, domin a yanzu haka akwai kungiyoyi na matasa na fale kimanin 600,000 a jiha ta Difa.
Kida matasa suna cikin bakin kogi, su bakin Chadi, bakin kogi, kuma dubu suna noman tattasai suna kama kifinsu. To yanzu duka yau babu guran, sun komo gari a zamne, babu sana'a da rishin wayewan kai. Kenan shine yake kawo rangar rigima da fadace-fadace da wannan sace-sacen da kana gani wanda muke fuskanta cikin.
A nasa bangare, hukumomin jihar Difa sun sha alwashin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace domin dakile wannan al'amarin. Koroji Dala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa.
Matakin na guda a waya ma mutane kai, waye yara da yaran su kansu, a waye musu su bar wannan hanya. Fiske wannan hanya ba mummunan hanya ba ne, kuma ya kamata doka ta yi aikinta yanda ya kamata. In ka jima mutum, ya kamata hukuma ta hukumta maka. Kenan dole in babu doka abun baya tahiya. Mu a dangance da matsayinmu, ya kamata a ba 'yan tsoro vraiment kayan aiki, vraiment su kawo kwanciyar hankali cikin jihar namu.
Ana dai iya cewa wannan al'amari na bayyanar kungiyoyi na matasa a jihar Difa ya samo asali ne tun a shekara 2015, bayan sakawa jihar dokar ta bace sakamakon rikicin Boko Haram, al'amarin da ya jefa matasan jiha da dama cikin zaman kashe wando. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Niger.